Bukhari ya ruwaito hadisin nan yanda aka fada anan mursali wato daga musabu din daga annabi bai fadi shi musabu daga waye ruwaito ba alhali musabu din ba sahabi bane ubansa shine sahabi ubansa shine dai daga cikin al-ashratul mubashshiruna mutum goma da annabi ya musu al-bishr da aljanna domin shi musabu bin sahabi tabi'i ne hadis mika hadis Abubakar al-Barkani ya ruwaito hadisin nan a cikin littafin sa da ya tara na ingantattun hadisi ya ruwaito shi muttasili daga musabu daga mahaifinsa shi yasa ya zama muttasili kenan ba mursali ba to kuma inda malamai suke fada irin wannan ai ana gabatar da wanda ya ruwaito shi muttasili inda Suyuti yake fada alfiyarsa wato ta hadisi wato wal hukumu wato lil wasali wato walil walittisali wal hukumu lil rafi walittisali an thiqatin lil waqfi wal irsali ana gabatar da wato hukunci da cewa hadisi marfu'i ne bisa ruwaya da cewa hadisin mawqufi ne inda ya zama ta zo ya zo daga amintacce haka nan ana gabatar da cewa hadisi muttasili ne bisa cewa mursali ne inda ya zama ya zo ruwaya ta zo haka daga wanda yake amintacce to an Abi Darda'i an karɓo daga Abi Darda'i shi ne Umairu da wato Umairu ɗan Kaisu ɗan Zaidu ɗan Umayyata ɗan Maliku ɗan Amir wato daga mutanen Madina Abu Darda'i yana cikin manyan sahabbai Allah ya dagare shi ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa buguni ku neme ni a cikin raunana zahiri dai ana taimakonku ana azurta ku da albarkacin raunananku ana taimakonku ne ana azurta ku albarkacin raunananku sai ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku neme ni a cikin raunananku ko ku nemo min raunana su zo su ne abokan zamana wanda suke ba su da komai ba su da komai ba wani abin da ya sha gaban su to ku nemo min su ne abokin zamana sune abokan zamana to wato shi yanda aka faɗa aka ce zuwan nasu akwai fa'idoji ɗaya daga cikin fa'idar samun arziki albarkacin su wato abu na biyu samun taimako musu makiya albarkacin su abu na uku taimaka musu a iya taimaka musu wato kuma mutum yana zama da su haka zai gadan masa gaskan da kai da rashin jiji da kai to Abu Dawud ne ya ruwaito wannan hadisin da isnadi wanda yake kyakkyawa babu wasiya cewa a kula da mata Ubangiji tabaraka wataala ya ce ku zauna da matanku da kyautatawa wato wannan umarnin ba wai sai lalle maza ya tsaya ba hatta waliyai waliyan waɗanda suke mata to su zauna da abun waliccin nasu da kyautatawa wa ƙara ta'ala Ubangiji tabaraka wataala ya ce ma yanda za a yi ku yi adalci ku daidaita tsakanin matanku ko da kun yi kwaɗayi a wajen soyayya ta zuci wannan ba yanda za a yi mutum yana auren mata biyu ya ce yanda yake son wannan haka yake son wannan lalle za a samu ɗaya ta fi dacewa da ɗabi'arsa fiye da ɗaya to ba yanda za a ce ya an daidaita tsakanin su duk kwaɗayin mutum malamai suke cewa akwai abubuwa guda uku wanda duk mutum ya yi da'awa sai a ce maganarsa ba gaskiya ba ce na farko wanda ya ce ya je Makka ya yi hajji ya dawo amma shi bai gamu da wahala ba ko ina a gaba ɗaya tun fitarsa har dawo wasa shi bai gamu da wahala ba sai ya ce a'a ba haka ba ne ba inda za a je Makka a dawo ba a wahala ba ko kaka sai an wahala domin Ubangiji ya ce wannan ta kuno balighi illa bi shikil anfus abu na biyu kuma shi ne wanda aka haifa masa ɗa ya mace yake ai shi munnar da yake daidai da a ce ma ɗa namiji aka haifa masa aka ce wannan ba zai yi ba saboda Allah ya ce za mu shira ahdun ilza zalla wa tuhu muswada abu na uku kuma shi ne wanda yake auren mata biyu yace yanda yake san wannan haka yake san wannan to ko ina ba ta inda yake an samu bambanci sai ma za a faɗi cewa magana ta sa ba gaskiya bane dan Allah ya ce walan tasbihu anta adilu bainan nisa'i walau harasu fala tamilu ko ku karkata dai ga daya baki dayan karkata ku jale ita dayar kamar abar ratewa ita ba wanda take ba ta da miji ba ita kuma ba mai miji ba in kuka kyautata zaman ku da matan ku kuka ji tsoron Allah a haƙƙin su to ubangiji ne gafara ne mai jin kai gare ku an kaba daga Abi Huraira Allah ya dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ne muku wasiya ku kula da alheri ga matan ku domin ita mace an hajjace ta daga hakar kare matan mafi karkatar abin da yake a hakar kare inda ya fi karkacewa a hakar kare a ala hukumarsa in ka ce sai ka daidaita shi sai dai ka karya shi in ka bar shi ba zai gushe ba yana karkatacce ya sa ita mun su mata duk kokarin da kuka su daidaita sai kun ga wani abu dai daga gare su shi ya sa ku kula da mata ku kula da mata Buhari da Muslim sun ruwaito hadisin nan a wata ruwayar a cikin Buhari da Muslim mace kamar ta wato haƙarƙari take kamar kashin haƙarƙari take in kace sai ka daidaita ta ka nike ta sai ka karya ta wai ne tamta'ata biya idan ka ji dadi idan kace zaka ji dadi da ita zaka zauna da ita to sai dai ka zauna da ita alhali akwai karkatar a cikin ta a wata ruwaya da Muslim ya ruwaito hakika mace an halice ta daga haƙar gare ba inda za a yi ta daidaita gare ka bisa wani tsari in ka zauna da ita sai dai ka zauna da ita alhali akwai karkata a cikinta in ka ce sai ka nike ta in ka ce lalle sai ka nikar da ita to sai dai ka karya ta abinda ake nufi da karya ta da laquha sai dai ka ce za ka sake ta sai dai ka sake ta da yace a waju ana fadarsa da fata ra'ayini da wawi a waju a waju to an kaba daga blan da zama'ata wato dan aswadu da Allah ya dagare shi cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin huduba ya ambaci taguwar da Allah ya bayyana ga annabi salihu da kuma wanda ya soke ta shine gudaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fadin ubangiji idan ba sa shi ba yayin da mafi tadewa a cikin jama'a na farko ya tashi domin soke wannan taguwar wani mutum ne wanda yake madaukaki a mutanansa wanda yake yana da jama'a ba wanda ya sai a taba shi a cikin jama'arsa sannan manzon Allah ya ambaci mata ya gargaɗi al'umma game da lamarinsu ya ce bayan ku yi niyya yi nufi sai jilidin ra'atahu ya ce zai doki matarsa kamar yadda zai doki bawansa haka ya dace fala allahu yurajuha ta ya kwanta tare da ita a ƙarshen yinin nasa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗi sahabbai a cikin dariyarsu minar rarɗati daga rihi ya ce me zai sa ɗayan ku yi dariya daga abin da shi kansa yana yi dan ya ji wani ya yi ya ce zai dariya Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin arimu da aini muhimmala wato ba garimu ba da kuma ra kuma shiriru shi ne mai yawan shari al-musidu mafannaci da yake in ba a sa aika ma bisuratin ya tashi da gaggawa ya tashi da gaggawa to dan karba daga Abi Huraira Allah ya dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba inda za a ce mun muni ya ki mun muna inda yake mumini ne ita mummuna to ai ba yanda za a samu gaba ko kiyayya ta shiga dan yaki wata dabi'a daya daga gare ta ya idda da wata dabi'a daga gare ta ko yace lariya min hakairahu ya idda da wata dabi'a daga gare ta ta yi wata iya abinci ba amma lokacin sallah yayi za ta tashi da sallah to kana mummuni ka ki wanda lokacin sallah nayi a ce zai tashi da sallah yace zaka je shi to muslim ya ruwaito wannan hadisi da yace ya faraku bi fatiliya idan fatariya ya faraku ba yufriku ba da sukuni afar wa fatira idan fatahara ya faraku ba yufriku ba abinda ake nufi da shi yubigu ba ya ki ba akan ce tarikatil mar'atu zawjaha illa ne daga babun alima ya alam mace ta ki mijinta ko farika ha zawjuha mijinta ya ki ta da kasarar ra amarin ya faraku ha bi fatiha da fatahar ra amurarizin babun alima ya alam ko shariba ya shirabu ayya ki ta dal wallahu alam Allah shi ne masani to alhamdulillah Alhamdulillah da aka fada ko aka bayar ajiya wato wannan na farkon Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adda kamalihi shi wannan shine wanda aka ce ana lizuntarsa tsakanin magarba da isha ba da adadi ba ko mutum ya dau adadin kamar ya zama akalla ko yaushe tsakanin magarba da isha zai marra 100 ko marra 1000 da kyau fa'idar sa hore fahimta da gane ilimi da kiyaye ilimin haddace ilimin fa'idar wannan hadisi Rahmanur Rahim an karbo daga Anas bin Malik Allah ya dagare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada ya ce wanda yake son Allah ya shimfida masa arzikinsa a jinkirta masa a gurbinsa wato ai masa jinkiri a ajalinsa ya ƙara samun tsawon rai to ya sada zumuncinsa hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito shi yunsa alahu fi asarihi ma'anar yunsa alahu fi asarihi wa jinkirta masa a ajalinsa da rayuwarsa wannan hadisin shi ne aka samu bambancin fahimta tsakanin malamai shine aka samu bambancin fahimta tsakanin malamai cewa me ake nufi da shi saboda a zahirinsa sai a ga kamar ya yi ta'aruri da ayoyi na Qur'ani da suke nuna cewa kowa fa an ɗeba masa ajali ba yanda za a yi gaba ba yanda za a yi baya ba za a rage masa ba za a ƙara masa ba a tuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wanda duk yake so a shimfiɗa masa arzikinsa a jinsa jinkiri a rayuwarsa to ga abin da zai yi zai samu haka daga zahiri akwai ta'aruri to shine malamai suka yi bayanai da yawa akai misali an tambayi mahaifin Jalaluddin Suyuti daga wannan yace ai abinda ake nufi da shimfidawar shine sanya albarka a cikin arziki amma ina arzikin dai da za a bayar ga bawa iyakar sa za a bashi ba rage ba kare sai dai wani arzikin nasu sai zamo wato ya samu albarka ulko ba albarka wani dan kadan din ne amma mai albarka wani kuma kadan din ne ba albarka wani da yawan ma ba albarka amma wani kadan din ne da albarka haka nan rayuwa wani sai ya zamo ya rayu shekara 100 amma idan za a ce a kawo abin da ya na bajinta wanda daga baya za a dade ana batunsa ba za a samu ba kaga wannan rayuwa ta ta kenan kamar ba a yi masa albarka a cikin ba wani sai ta yi shekara 30 ne a duniya amma ya bar wasu abubuwa na bajinta wanda za a dade ana ta fadarsa wani ya yi shuhura da tsoron Allah a rayuwar ta sa kaga ya zamo kenan yanda ake fada mautu taki hayatul la na fadalaha kan ma ta qaumun buhum fil nasi ahyao mutuwar mai tsoron Allah rayuwa ce wadda ba karewa gare ta da yawa waɗanda yake sun koma ga Allah amma hayyo kamar suna nan cikin mutane kullum ambatan su ake tilka asaru na ta dullu alaina fanzuru ba'dana ila al-asari ga irin abinda muka bari nan a baya wanda yake tashiriyar bisa ne muka yi a rayuwa duk mai son ya san mutum ya dubi me muka ya duba ya ga me muka bari a baya wasu suka ce ai wannan shi ake nufi wasu kuma suka ce shi wato mahaifin Jalaluddin Suyuti yake haka ake nufi Jalaluddin Suyuti yake wannan ita ce fahimtar ma amma ni fahimtar da nake da ita a nan ba kamar tasa ba yace ni fahimta ta shi ne shi kansa ran kawar rayuwar tasa ana iya kara masa ana kuma iya rage masa yanda aka rubuta aka faɗa wa malaiku cewa wane shekara 50 zai sai ayyuka na kirki na fajinta wajen ubangiji sai a sake faɗa wa malaiku to fa an fasa ba 50 din za a yi zai ba yanzu sai yayi 60 ko sai yayi 70 to wannan kenan wato kaga an kara masa kenan a zahiri wato an kara masa kenan Suyuti ya kawo dalilansa akan haka har yake cewa abin da yasa na fara faɗan wannan matsala a wannan littafi dan kada wani malami ya ga cewa na bambanta da fahimtar sa a wata matsala ya ɗauka ko dan na rena shi magana ce ta ilimi inda reni ne da bayan da za a in kai ga mahaifina a ce shi ga inda fahimtar sa take ni kuma in ce ba haka ne fahimta ta ba haƙƙi ne na ilimi cewa akai daman da abin da zaka faɗa ne ta fuskar ilimi ne ya zamo ka faɗi gaskiya tunda ilimi magana ce kake a game da Allah Allah shine in duk wanda ya tambaye ka game da masala ta ilimi yana tambaye ka me ye hukuncin Allah ko me shari'ar Allah a wannan shi yasa ko kakka faɗi wata amsa akai sai abin da ka tabbatar gaskiya ga shahidan sa Qur'ani Allah alani wa hasa alaihim misaqul kitabi Allah ya qulu ala llahi illa alhaqqa ai duk wanda yake malami an rike alkawari gare shi cewa kace faɗi wata magana game da ilimi game da addini sai abin da yake ya tabbatar gaskiya ne sai ya tabbatar cewa gaskiya ne abin da bai sani ba ko to yace bai sani ba abin da yake bai sani ba to yace bai sani ba wannan barkar da wuri ilmi ne wala ma ya cikin tawilu to wa anu an karba daga Anas bin Malik dai yace Abu Talha ya kasance mafi dawon mutanen Madina dukiya da dino a Madina mafi soyuwar dukiyarsa ita ce Bayruha kana fuskantar masallacin manzon Allah Manzala sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan shiga wannan rijiya wannan gona tasa yana sha daga wani ruwa a cikin ta mai dadi ya inda aya ta sauka ita ce lantana lubira ta tun bai kome ma sai bon bayan da za a yi wani aiki na gwaninta na bajinta a wajen ubangiji sai kun ciyar daga irin abin da kuke so sai Abu Talha ya tashi je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullahi ashe ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa lan tanaru bi rabban da za a yi bajinta ban da za a yi gwaninta sai kun ciye daga irin abin da kuke so hakika mafi soyuwar dukiya ta zuwa gare da ita ce gonar Bayruha hakika na sanya ta sadaka ga Allah na ba da ita dan Allah ina kaunan nagartatta da tanadin ta wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa rasulullahi ka sanya ta inda Allah ya nuna ma ai ganar da kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce madalla kai wannan riba ce wannan dukiya ce wanda ka samu ribarta wannan dukiya ce wanda ka samu ribarta Hakika na ji abin da ka faɗa wato dukiyar da ba ta samu ribar da ita ce dukiyar da ya ciyar dan Allah ba wai dukiyar da tana dubu ta koma dubu goma ba wannan bai sanya dubu goma za ta zamo a hannunsa a ƙarshe ba kaga bai samu ribar ta ba amma wacce yake ya bayar dan Allah ai wannan shi ya samu ribar ta ni ina ganin cewa ka sanya ta a cikin ƴan uwanka sai Abu Talha ya ce zan aikata ya Rasulullah sai Abu Talha ya raba wannan gona ta su a cikin ƴan uwansa da ƴaƴan amminsa Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin bayanin lafzansa ya gabata gare mu a babin ciyarwa daga abin da yake so shi yasa na hadisin ya gabata a baya sannan ma kuma aka sake maimaita shi don yana iya shiryawa bisa wannan abin da ake magana a nan an karɓi daga Zani Amr ibn al-As Allah ya jagare su yace a kafalar jirin wani mutum ya taho zuwa da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi zan yi tafa da kai bisa zan yi hijira da yin yaki zan yi haka ne ko dan neman lada daga ubangiji yace ayyo akwai wani daga cikin mahaifanka da yake nan da rai yace kwarai kuwa ai ma ba dai ba dukkanin su suna nan sai manzo Allah yake da shi to lada kake nema daga Allah koko a ce kai gwaninta wanne kake nema lada kake nema a wajen Allah koko a ce kai gwaninta yace a ladan nake nema sai manzo Allah yake to ka koma wajen mahaifan naka ka tsaya ka kyautata zama da su ka kyautata zaman da zakai da su Buhari da Muslim su suka ruwaito wannan hadisin lafazin da aka faɗa annan lafazin da Muslim ya ruwaito hadisin da shine a wata ruwaya wanda yake ta zo ga Buhari da Muslim wani mutum ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin manzon Allah cikin fita yake sai manzon Allah yake da shi mai ranka suna nan da rai sai mutum yake kwarai suna nan da rai yace to ka je kai yaki wajen bin su kai yaki wajen bin su an karbo daga Abdullahi Amrin al-Asidi ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda aka yi masa yace bara ya saka to ba shi ne mai sa da zumunci ba an daka an je an gaishe shi yace to shi ma bara je bara ta ta je ga to wannan ba ya sa da zumunci ba yayi tahiyya ne biki aka yi masa ya rama wanda yake mai sa da zumunci na hakika Rahimuhu wanda idan ƴan uwansa suka yanke masa suka ce ba su san shi ba ba za su wajen sa ba shi sai ya je wajen su in sun ce ba za su ba shi ba shi sai ya ba su to wannan shi ne mai sa da zumunci Buhari ya ruwaito wannan a ce duk abin da muke mafi yawa wato ba sa da zumuncin muke ba inda mafi yawa sauraro muke sai an mana sannan miri in za a yi din sa da zumuncin yadda annabi ya faɗa mutum ala kulli halin ya sada zumunci ya sada zumunci bai dai shi an kula da shi ko ba a kula da shi ba to sada din wadda idan ka tar kafi da da'i rahimu hukuma mafu shi ne fa'ilin kada din ya to haka yake ya zo marbudi a mafi yawan ruwayoyi amma akwai wata ruwayar kudi at rahimu in aka yanke zumuncin nasa akan kada at rahimu dai wato ya zama majazi ne akali kenan amma sun kudi ya tara himu ko wannan ba majazi to dan kabar ka sai ta tuna Aisha Allah ya dagare ta da ta ce Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zumunci a barra ta yawa ce da al'arshi tana ta fada wanda shi ya sada ne Allah ya sada shi wanda ya yanke ne Allah ya yanke shi Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi an karbo daga uwar mummunai ita ce Maimuna ya Harithu Allah ta gare ta wanda ita ce karshen mace da annabi ya aura ita ce karshen mace wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura annaha cewa urta ta yanta wata kuyanga tata ta yanta wata baiwa tata wanda kafin ta yanta ta bata shawarci annabi ba bata nemi izinin annabi ba saboda sannan take nufin yanta ta ba ranar kwanan ta bane annabi sallallahu alaihi wasallam ba dakin ta yake ba yayin da yinin ta yazo kwanan ta yazo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa wajen ta wannan sai tace kasharta ya rasulullahi ta sakatu wali da ke ka sani ko ya rasulullah cewa na yan tabaiwa ta sai manzon Allah yake da ita kin yan ta din take kwarai na yan ta sai manzon Allah yake da ita na'am law a taiti ha a hawalaki haqiqa ce da ake daukan ta kika bayar ga dangin ki na wajen uwa da ke zama ya fi girma ga ladanki wato yana daga dangin nasu na wajen uwa kuwa ƴaƴan Abbasu sallallahu alaihi wasallam din dangin ta ne na wajen uwa domin dan ƴan uwarta ne muttafaqun alaihi Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi in ka bar da Asma'u ƴar Abi Bakar Siddiq Allah ya dagare ta Allah jagare su da tumaku bayan annabi tayi tsawar domin sai wajen shekara 74 daga hijira sai wafat da wafat annabi sallallahu alaihi wasallam sai da tsawar wajen shekaru 64 ya tsaye da sai da tsu a ƙarshen rayuwar ta da ruwa to ta da gani amma kuma tana da ƙarfi da ƙarfin rai ga kuma himma da take ne himma da ƙarfin rai irin akwai ƙarfin rai sanda santa zai fito yaki ya shigo wajen yana mai ban kwana da ita yakin da aka kashe shi shafalan Zubairu sai ta taba shi sai ta ji karshe ya wato gidan sa kamar karfe ta ce wannan ko menene yake an tilke ni nasa me yake ka sa tilke kai kamar ka dan zaka fita da jama'a da wannan sai ka sa mu tilke mun ka cire mun menene karkari ka je kai shahada me ne sai ka sa tilke sai da yake tilken sannan ya fito daga gare ta karshe ko annan aka kashe shi sai kuma wanda ya yi wato shi shugaban waɗanda suka kashe shi Hajjaju Hajjaju ne Yusufa ya sa aka tsire shi bayan an kashe shi da aka fa shi ya dade wata da watanni ya ce ai ba za a sauke shi ba sai uwarsa ta zo karo ba ita kuma ta ce ai bai isa ya je ta roƙe shi ba in dai shi ne bai isa ta je ta roƙe shi ba sai wata ran da ta zo wucewa ta taɓa ta ji inda yake ta ce amma ana da hazan farisi an yarda a ce bai kamata ba bai kusata ba ga wannan mahayin a ce ya sauko ƙasa sai aka ji aka faɗa wa Hajjaju sai ce ai kamar ta zo ne ai wannan kamar ta zo ne ta yi ceta sannan ne ya yadda aka sauke shi sannan ne ya yadda aka sauko shi daga inda aka tsire shi to ita ko bayan nan kaɗan ba da ɗaya ba sai wafa to kana sai da tana asma'u sai ce Aisha eh wansu daya amma ba uwa daya ba wansu daya amma ba uwarsu daya ba ta girma Aisha kware ta girma Aisha ta girma Aisha kware kuma wato da shi kuma Aisha ta riga ta wafi da wajen shige da shekara 15 kace mahaifiyata ta zo gare ni wato ita ko tana mushrika a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na je na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace eh nace da shi ga mahaifiyata ta zo gare ni alhadi tana ne kwadayin ufadata na fada ta ne mata alheri sai na Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kuwa ki fada mahaifiyar ki mata alheri ai ko so kace a wannan ne aka saukar da layin hakumullahu anil ladina lam yubatilukum fid din a dai ta na sai da tana kuma akwai wanda suka ce kafin hijira ma wato an haife ta da shekaru 27 kafin hijira shi yasa kenan a ce ta riski da jahiliya tarki zahiriya tana da wayo sanda aka fara yo ake ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ran cewa akwai wanda suke cewa ita ce farkon kyama ga shi sayyidina abubakar akwai masu cewa sanda aka haife ta sannan shi kansa shekaru 21 kawai shi kansa mahaifin nata yana ɗan shekara 21 to da ta ce raƙibatun ta zo tana mai kwaɗayi ai mai sa rai a cikin abin da yake wajena ta zo tana roƙona wani abu wasu ka ce wadda ta haife ta ce ita ce wadda ta haife ta wasu suka ce a wadda ta shayar da ita ba wai uwarta da ta haife ta ba zance in gatacce shi ne cewa uwarta ce wadda ta haife ta wadda sunanta kuka ilato an karɓa daga Zainabu wadda take daga Banu Sadifin mutanen Da'ifa matar Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya dagare ta Allah ya dagare shi kuma wa anha Allah ya dade ita ma sace Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi sadaka ya ku jama'ar mata fi sadaka ko da daga ƙarfin adanku ne sace sai na koma wajen Abdullahi ibn Mas'ud mijin nata sace da shi kai mutum ne mai sauki hadisi zakile da mai saukin abin hannunsa ba ba mai shi bane hakikanin Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu sadaka ka ati ni ka je wajen sa karo ka tambaye shi in na dauka na baka ya isar mu shikenan sai in baka dan ba wani ni na gwammace in baka amma kuma da niyyar sadaka ne idan baka din zai isar mu shikenan ga ba ku in baka idan ku ba zai isar mu ba sai in bayar da wannan ku sai Abdullahi yace ka sai dai ke ki sai ku tambaye shi amma ni ba za ni ba kace in ji Zainabu sai na tafi sai ga wata mace daga mutanen Madina ita ma ta je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam maganar da ta kawo ni ita ce maganar da ta kawo ta duk akan abu ɗaya ne muka zo tambaya Mahabbatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa Ubangiji ya sanya kwarjini gare shi sai Bilal ya fito inda muke muka ce da shi je ka wajen manzon Allah ka ba shi labari cewa ga wasu mata guda biyu a kofa sun zo suna tambayar ka ala azwajihi ma fi sadaqa da mazansu wa ala aitamin da kuma wasu marayu da suke cikin kulansu fi wannan sadaqa ta wadatar musu ta isa kakkace zaka ba shi labari mutuwaye sai manzo Allah sai Bilal ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tambaye shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi suwaye wanda suka zo tambayar sai Bilal ya ce da wata mace daga mutanen Madina da kuma Zainabu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu bayani bi wacce a cikin masu suna Zainabu a sannan a cikin sahabbai akwai masu suna Zainabu da dama ya sa da aka ce da Zainabu sai manzo Allah ya ce to wacce a ciki wata Zainabu Abdullah ya ce matar Abdullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai in suka bayar ga mazan nasu ko ga marayun da su suke kula da su ba ma lada ɗaya kawai za a ba su ba ninka musu ladan za a yi ladan sada zumunci da kuma ladan sadaka Buhari da Muslim sun ruwaito wannan wato zakka kuma wadda take wajiba ita fa wannan mace ta iya ba mijinta ko ba ta iya ba to akwai sabani tsakanin malamai kamar a matsabar mu akwai zantuka guda biyu cewa mace dauda ka ta waje ba a kanta ga mijinta yana cikin wanda suka cancanci a basu daga zakka ta iya dauka ta ba shi wata yi jawabin layi zaujatin za zaujan kaulani kamar matsabar wato matsabar Buhari mai sahihu shi ya taba kan cewa ya iyayu kaulin wahidan mace ta iya dauka ta ba mijinta in ga bashi ta bashi ne dan ya cancanta Allah ya faɗi ga wadin da ake ba shi ko dai ne daga ciki to sai ta ana shi dan daga baya ya dauka ya bata dan matsayin kudin abincinta dan ya ce da ita to kuma wannan ai ta wani babi ne daban ta wani babi ne daban to ya sa yace ya halatta a ba mace ta ba mijinta kaulan wahida amma mu a matsabar mu akwai zantuka biyu a ciki to amma zakka wacce ta mu sadaka ta nafila wannan ga hadisi ya zo na akan haka ingancin haka cewa hayya ma fulada to Buhari da Muslim sun waito wannan hadisin an kawo daga Abi Sufyan shine Sakharu dan Harbu Allah jagare shi wato shine shehun Yusuf an-Nafhani yake tauriya sunan sa inda yazo magana budun Makka sai da kulgara yake cewa la da Sakharu wa afgara al-qawm harba la na Sakharu duk da yayi taushi yana nufin Abu Sufyan yayi taushi da ya garin dinan musulmi ya ga ra'ayin da zai yayi taushi wa afgara al-qawm harba to sai sunan sa na hakika Sakharu Sakharu to Allah ya dagare shi a hadisin sa wanda yake mai tsawo wanda Buhari ya kawo a farkon littafin sa ya cikin kisar da raka da sarki Umar wakatin da Annabi ya aika zuwa gare shi yana kiransa zuwa musulunci cewa irakalu ya ce da Abu Sufyan me manzo sallallahu alaihi wasallam ne shi wannan wanda ya bayyana cikin ku yake cewa annabi ne yake umarta ku da shi yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama yace Abu Sufyan yace kullu sai nake da shi yana cewa ku bauta wa Allah shi kadai ka kutalar da wani abu da shi bar maganganun da iyayenku ke fada yana umarta muku kuma da yin sadaka da gaskiya da kamewa da sada zumunci Buhari da Muslim sun waiko wannan hadisi dan karbar da hadisin da gifari Allah dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika ku za ku bude kasa da ake amatan kira da cikin da ake amatan kira a cikinta da wata ruwayar da sannu za ku bude kasan nisra ita kasa ce da ake amatan kira a cikinta wato kudinsu sukan kira shi kira da kula da iya da ma'abuta wannan kasa ne muku wasiya ku kyautata gare su hakika alkawari ya tabbata gare su warahiman da zumunci wato zumuncin nasu shine wato hajar uwar annabi Isma'ila sallallahu ala nabiyyina wa alayhi wa fi riwayatin a wata riwaya ai zakka tahtumuha idan Allah ya sa kuka bude ta in Allah ya sa kuka bude kasan nisra to ku kyautata ga ma'abutanta hakika haƙƙi ya tabbata gare su da zumunci aw kana zimmata wasiran ko kuma cewa ya haƙƙi da sarakuta Muslim ya rawaito wannan hadisi yana daga mu'izzozin Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina Abu Bakar ba Abu Dinar ba domin shi bai dade ba shekara biyu ne da ƴan watanni zamanin sayyidina Umar aka buɗe Misra bayan Abu Dishabu wato Amr ibn al-As ya je ya buɗe Misra kada ulama malamai suka ce abinda ake kira rahimu wato zumuncin da take gare su zamowar hajaru wato shine zamowar hajaru mahaifiyar annabi Isma'il sallallahu ala nabiyyina wa alayhi daga cikin su ne hajaru mutuniyar Misra ce sarakuta kuma mariyata zamowar mariya mahaifiyar Ibrahim sayyidina Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu ita ma mariya mutuniyar Misra ce an kawo daga Abu Huraira Allah ya dagare shi yace yayin da wannan aya ta sauka wa andira ka dafara din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Qurayshawa suka taro ya kira su gaba daya ya kebance kuma yace ya bani ya bani ya bani abdi shamsir ya bani ka ibn ruwayyi ku zabo kawunan ku daga wuta ya bani muratab ibn kadir ku zabo kawunan ku daga wuta ya bani abdi manatir ku zabo kawunan ku daga wuta ya bani hashim ku zabo kawunan ku daga wuta ya bani abdul muttalib ku zamo kawunan ku daga wuta ya Fadimatu ki zamo kanki daga wuta hakika ni ban mallaki wani abu magare ku minallahi a wajen Allah sai dai akwai zumunci gare ku da sanu zan jamsa sata da damshinka zan sada ta yanda ya dace in sada Muslim ne waito wannan hadisin wato shine ya gama kenan misali da yake ya bani ka ibn ruwayyi kaga da yawa sun shiga daga shi kaga sayyidina Umar da sun shiga kuma shi jika ne na ka yace ya bani muratab ibn kabir ko ne sai sayyidina Abu Bakar ma sun shiga amma sayyidina Umar alaihi bai shiga ba ya bani Abu Manatin ko sayyidina Usman sun shiga sai da na alifin shiga. Muslim ya rawaito hadisin. Qawluhu sallallahu alaihi wasallam, namaza sallallahu alaihi wasallam yake bi baladiha. Sai yace wa kasriya, ana cewa bi baladiha ko bi biladiha. Di yazo a ruwaya. Ya jilalu ko balalu al-ma'u ruwa. Ma'anar wannan hadisin da sannu zan sada ya kamanta yanke ta da zafi, ya kamanta yanke zumuncin da cewa zafi ne turkon zafi ko ana kashe wuta ana kashe ta da bilma'i da ruwa. Ita wannan wato zumunci ana sanyaya ta ta fuskar sadawa, in aka sada ta sai a sanyaya, sai a sanyaya ta. An karbo daga Abi Abdullahi shi ne Amr ibn al-As, Allah dagare shi radiyallahu anhu ne da al-huma ba saboda mahaifin nasa asila musulmi ba ne. In ɗansa ne aka faɗa Abdullahi ne Amr ibn al-As, to shi ne za a ce radiyallahu anhu ma saboda da shi Abdullahi da kuma mahaifinsa Amr ibn al-As din musulmi ne. To ya ba shi radiyallahu anhu ne. Radiyallahu anhu ne. To yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallama a bayyane ba a koye ba ko da musiri ba mai koyewa ba yana cewa hakika iyalin wani ba nawa ba ne. Jahir ne wanda suke wanda yake nawa Allah. Allah shi ne majibincin lamarina da mana karkanmu mune. Sai dai su suna da zumunci da sannu zandansa sata da darshinta sadata ba nawa ba ne tunda ba musulmi ne ba, amma kuma ‘yan uwana ne zan kula da haƙƙin ‘yan uwantaka tasu. Hadisin nan Buhari da Muslim sun rawaito shi. Lafazin na Buhari ne. An karɓo daga Ali Ayyub al-Ansari shi ne Halid ibn Zaid mutumin Madina wanda a gidansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka farkon zuwansa Madina. Abu Ayyub al-Ansari yana cikin mahaddasa Qur'ani tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. An ce wato Annabi ya zauna a wajensa watanni har ya gina gidansa da masallacinsa sannan ya koma. A rawaito hadisai 150 daga gare shi wanda a ciki Buhari da Muslim sun kawo bakwai. Buhari ya kawo hadisi ɗaya shi kaɗai, Muslim ma ya kawo hadisi ɗaya. To anna rajulan cewa wani mutum ya ce ya Rasulullah, ya ce mutumin shi kansa ne shi ne dai Abu Ayyuba. Ya ce ya Rasulullahi ka bada labari da aiki da zai shigar da ni aljanna, zai nisanta ni daga wuta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bauta wa Allah ka tare da wani abu da Allah, ka bai da sallah, ka bada zakka, ka sada zumunci, in kai haka za ka shiga aljanna. Wannan aikin sai sada ka da aljanna ya nisanta ka daga wuta. Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin. To ko mutashi ne bukana nan sauran hadisin da suka rage guda huɗu ko biyar ko sai a karanta zuwa bari insha Allah ta'ala. Dole ne na mana ko balla ke da ta da ta sallama na bi ajir. To ko ya kundin Abu Dalata ya tashi ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Rasulullahi, hakika Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa nan da nalul birra ta dunfi komin maka buna, hakika mafi soyuwar dukiya ta zuwa gare ni ita ce biyu ha. Hakika na sanya ta sadaka ga Allah tabaraka wa ta'ala, ina ƙaunar nagartarta da karɓarta wajen Ubangiji da zama wata tanadi gare ni wajen Allah. Bayan ka ajiye ta ya Rasulullah inda Allah ya nuna ma. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce basin kawai wannan abu da kyau da kyau, zalika malun razihu, wannan dukiya ce da ka samu ribarta. wannan dukiya ce da ka samu ribarta hakika na ji duk bayanin da kai ni ina ganin cewa ka sanya ta a cikin ƴan uwanka mafusata ka raba wa ƴan uwanka mafusata sai Abu Dalata yace zan yi haka ko ya Rasulullah Abu Dalata ya raba wannan gona a cikin ƴan uwansa wabani amihi da ƴaƴan amminsa Buhari da Muslim ya rawaito wannan hadisin Hadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace malu radihu rawaito shi a cikin hadisi ingantacce da ruwaya biyu ko dai radihu ko rayihu da babu wahadati a wata ruwa mai ɗaya radihu wabil ya'il musannati a ta ruwa ko rayihun da ya ne yaya biyu ai rayihun alaika nafuhu ma'ana wannan ruwa ta biyu amfaninsa zai komo gare ka kai za ka ga amfanin bai raha gona ce ta dabino ana faɗarta da kasarar ya ko da fata wani da kasarar bai ko da kasarar ba ko da fata ko biraha ko bai raha أحدهُ المميزين وسائر من في رؤيته لذات الله وأن بابيني وأنك مهم domin yana bayani akan cewa wajibi ne akan mutum ya tsaya ya umarci iyalinsa ya umarci ƴaƴansa wanda yake sun yi tamizi ya umarci baki ɗaya wanda suke cikin kularsa da cewa su bi Allah tabaraka wa ta'ala ba ce shi yana bin Allah amma bai damu na kasa da shi ko su bi Allah ko kar su bi ba a'a ba haka aka ce a yi ba cewa akai a umarce su a tabbatar sun bi Allah su din ma wani hayi da